Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkanku da ranar Asabar 19 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Gras Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke banci ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfilu, jami'a jihar Texas sun tuhumi wani dan shekaru 17 da kisan kai a harin kan mai uwa da wabi da ya kai a da ya sanadin kashe mutane 10 a makarantar sakandare ta San Fe. Hukumar zaben kasar Iraki ta tabbatar da cewa kungiyar hadaka da dan shugaban dan Shia ke jagoranta ita ta sami galaba ko kuma ta lashe mafiya kuri'un a zaben da aka gudanar a kasar Iraki. Kana yau aka daurawa yariman Burtaniya Harry da Meghan Markle aure a birnin London.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa an daura auren yariman Harry da Meghan a masarautar Burtaniya.
Duk auren da ake yi na gidan sarauta na Landarin ba a yi taro kamar wanda ake a wannan na auren Prince Harry ba.
A jihar Nasarawa kuma hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta samu nasarar kama wasu masu manyan laifuka a jihar.
To gani abun da ya faru a Toto shi yasa bamu barin donnan gari shi da makami mu kyale shi. Akwai yan fashi da makami guda biyu da muka kama su, sannan akwai wanda muka kama akan lalata dukiyar gwamnati.
Ibrahim Kalma Sigarba zai kawo mana ashirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email. Amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Jama'a a jihar Texas sun tumi wani dan shekaru 17 da kisan kai a harin kan mai uwa da wabi da ya kashe mutane 10 a makarantar sakandare ta San Fe da ke jihar Texas. Ɗaliban makarantar sun ce dan bindigan da jami'an tsaro suka bayyana da suna Demetrius Pagotzis. Ɗaliban makaranta da yake ajin kusa da ƙarshe na gama makaranta ya buɗe wuta da misalin ƙarfe 8 da safe jiya Juma'a a makarantar sakandaren. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce ‘yan sanda sun gano ababen fashewa da irin kwalbar da ake amfani da ita wajen tarwatsa wuta a gidan maharin da kuma cikin wata mota da aka ajiye kusa da makarantar sakandaren da aka kai harin. An kuma tsinci waɗansu ababen fashe-fashe a harabar makarantar. Abbott ya ce mutumin wanda ake tuhuma da aikata kisan kai da yanzu haka yake hannun hukuma da farko ya yi niyyar kashe kansa bayan da ya kai harin. Sai dai da aka kama shi ya shaida hukumomi cewa ba shi da ƙarfin halin kashe kansa. Gwamnan ya ce an yi amfani da bindigogi biyu wajen kai harin da suka hada da bindiga irin ta mafarauta da kuma wata ƙaramar bindiga mallaka mahaifinsa. Sai dai babu tabbacin ko mahaifin nasa yana sane da ya ɗauki bindigogin. Ya bayyana harin a matsayin mafi muni a tarihin harbe-harbe a makarantun jihar Texas. Hukumar zaben kasar Iraki ta bayyana yau Asabar cewa kungiyar da fitaccen malamin nan dan Shia Muqtada al-Sadda ke jagoranta wanda ya ja daga da dakarun Amurka lokacin yakin Iraki ya lashe gadadin kujerun majalisar dokokin kasar. Hadakar kungiyar al-Sadda da ke hankoran garan Bawul da tsohuwar jam'iyyar kwaminisanci ta kasar Iraki da ake kira Surani Kudus ta lashe kujeru 54. Hadakar kungiyar da ke ikirarin nasara da ake kira Conquest Alliance ta zo ta biyu da kujeru 47, sai kuma kungiyar da Prime Minister Hadi Al-Abadi ke jagoranta ta zo ta uku da kujeru 42. Al-Sadda bai tsaya takarar majalisa ba, kuma ba zai iya zama Prime Minister ba, sai dai a matsayinsa na shugaban hadakar kungiyar siyasar zai taka rawar gani a shawarwarin siyasa da za a tsayar da suka hada da kafa gwamnati a Iraki. An jirkita fitar da sakamakon zaben ne da aka gudanar ranar 12 ga watan Mayu domin tantance ko na'urar da aka yi amfani da ita wajen gudanar da zaben tana da matsala. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa farkon makon nan cewa Amurka tana goyen bayan wanda al'umma Iraki ta zaba duk da cewa an yi mamakin lashe zaben da kungiyar da Sadaki jagoranta ta yi. An daura wa yariman Burtaniya Harry da Meghan Markle aure yau a garin Windsor dake bayan garin birnin London. Yarima Charles mahaifin Harry ya kama hannun amaryar ya raka ta zuwa inda za a daura masa auren. Tsohuwar yar wasan fina-finan ba Amurkan tun farko ta ba da tabbacin cewa mahaifinta ba zai halarci bikin ba sabili da rashin lafiya da yake fama da shi. Yan kwanaki bayan da aka rika bayanan kila wakala akan ko zai je halarci auren ko kuma babu. Mutane sun yi dafifi zuwa garin mai dimbin tarihi yayin da masu fata alheri suka yi ta kokarin yin ido hudu da amarya da angon. Dubban jami'an 'yan sanda sun gudanar da ayyukan tsaro mafi girma a cikin shekarun nan da aka biya da kudin gwamnati abinda waɗanda suke adawa da masarautar suka yi ta kushewa. Masu goyon baya kuma sun ba da hujjar cewa yana yiwuwa baki da waɗanda za su kalli bikin a manyan akwatunan talabijin da za a kakkafa a duk faɗin ƙasar za su kashe kuɗi a wannan ranar. Mutane 600 ne aka gayyata su halarci bikin galibi waɗanda suke da alaka da ma'auratan. An kuma gayyaci waɗansu mutane 2,500 su shiga harabar wato majami'ar da aka ɗaura auren domin ganin shiga da kuma fitar ango da amarya. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An tabbatar da samun waɗansu ƙarin mutane uku ɗauke da ƙwayar cutar Ebola a Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo bisa ga cewar ministan lafiya na ƙasar. Ministan lafiya Ole Olunga ya faɗa jiya Juma'a da yamma cewa an samu waɗansu sababbin kamuwa da cutar mai kisa a birnin Bandaka mai yawan mutane miliyan 1,200,000 inda aka sami wani ɗauke da cutar kwanaki. Mutane 43 sun kamu da zazzabin mai zafi da ke haifar da zubar jini a yankin inda aka tabbatar 17 daga cikinsu suna ɗauke da cutar ta Ebola. Ana kuma tsammani 21 daga cikinsu sun kamu da cutar ne yayin da ake kyautar zaton mutane 5 sun kamu da cutar, inji Elungu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ki ayyana ɓarkewar cutar a matsayin wani lamarin da ke buƙatar agajin ƙasa da ƙasa na gaggawa. Sai dai ta ce hadarin ya wato akwai hadarin yiwuwar bazuwar cutar a ƙasar. Kana kuma hukumar ta bayyana cewa mai yiwuwa ne cutar ta bazu zuwa ƙasashe 9 da ke makwabta. Sai dai ta ce babu buƙatar kafa dokar ƙayyade zirga-zirga a yankin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, a yau ne aka daura auren Yarima Harry da Meghan a masarautar Burtaniya, wanda hakan ya sa nazanta da malama Lydia Ango, wata mazauniyar birnin London, inda na fara tambayar ta yadda ta ga bikin, wato yadda bikin wakana.
Duk auren da ake yi na gidan sarauta na nan garin ba a yi taro kamar wanda ake yi a wannan na auren Prince Harry ba. Prince Harry mutane na san shi kwarai da gaske kamar yadda suka so mahaifinsa. Mutane sun taru da yawa ma wannan aure. Wasu sun zo tun satin da ya wuce suna kwance a waje. Mun gode Allah dai, Allah ya ba mu weather mai kyau. A ruwan sama so mutane sun zazzauna a kan titi don su ga aure.
To kamar yadda yake, akwai wani abu da ba a saba gani ba, cewar tana da launin baƙar fata ita amaryar kuma ga shi gidan sarauta. To ya mutane suka karɓe ta, kuma da shi ya tura London suka karɓe ta a wannan biki da aka yi?
To dan mutane suna son shi Harry din. Kuma da yake shi mai son mutane ne, mutane sun karɓi wannan auren sosai. Ba wani ban ga wani da ya magana wanda bai da kyau kan zance auren ba. Ko yanzu haka ma ina wurin aiki ne, inda nake aiki muna aiki da tsofaffi, muna kan taimake su da kaman aikin benefit da saura. To mun bude yau wurin aiki mun kira mutane sun zo mu ma mun yi namu bikin aure din yanzu haka ma ina wurin ba mu kare ba
wato kun kuna gudanar da naku dan kware-kware biki kenan dan mutaya smirna
kware da gaske kuma turawa ne yawancin mutane yanzu haka ma kila ba za ka ji bane suna nan suna rawa ma wannan bikin
to ya lamarin tsaro yake da aka saka a London baki daya akwai wani matakai da aka dauka don kare lafiyar kowa da kowa dake gurin
to lalle kan sun yi kokari dan an ce sun kashe wajen miliyan 130 don security ma garin
wato saboda tsaro
mutane eh dan tsaron in ka dubi television ma a garin Windsor din da inda aka yi aure zaka ga duk mutane suna nan suna duba don tsaro mutane dan ka samu wani abu bai tsammani za a samu wani damuwa ba
to malama Lidiya Ango kenan wata mazaunin birnin London to daga London sai mun tafi Najeriya inda a jihar Nasarawa hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta samu nasarar kama wasu masu manyan laifuka a jihar ga rahoton Zainab Babaji
hukumar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wasu mutane da ke tafka manyan laifuka a jihar ciki har da wasu da bindigogi a yankin karamar hukumar Toto da ake rikici Shugaban hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari yace sun samu nasarar ne biyo bayan bayanan sirri da suka samu daga jami'an su
Akwai mutum biyu da muka kama su da bindigogi guda biyu daya bindiga ce wanda ake yin ta ta gida amma tana amfani da alburasai na gwamnati daya kuma irin bindiga nan ta toka to ganin abin da ya faru a Toto shi yasa bamu barin donnan mu gani shi da makami mu kyale shi Akwai yan fashi da makami guda biyu da muka kama su sannan akwai wanda muka kama akan lalata dukiyar gwamnati muna da wani tsohon dan iska wanda yake dukan wata mace ba mu san dalili ba ai zubda ta kasa muna gama binciken nan a yau dinan duk gaba ɗaya zamu kai sa gaban kuliyar ta samu
wasu daga cikin waɗanda aka kama da bindigogin sun yi bayanin irin laifin da aka kama su da shi
sun kama ni da local pistol
an kama da doka ne dokan bindiga na fito kiwo ne ina same shi kusa da hanya an yarda shi ne sai mai bashi da kiwo ba sai na dauka ina duba sai ka police ya iso shi ne sun kira ni in tsaya na gani ban iya nasiha ba sai na gudu sun bi ni sun kama ni
daga can yankin da ake rikici tsakanin kabilar Basa da Ibira karamar hukumar Toto kuwa mai magana da yawun yan kabilar ta Basa Usman Gimba yace babban bukatar su ita ce su samu masarauta da za ta dakile duk wani rikici tun kafin ya kai ga rasa rayuka da dukiyoyi
to su suna da sarauta guda biyu mu ko daya wanda yana kasa ba a cewa lazim wannan sarauta ba wannan abu yana damu al'umman basa sosai ba sa a duk lokacin da suna da matsala za su je gurin sarkin su a duk lokacin da aka samu matsala ka sannan sarakuna guda uku ne za su zauna a round table ba za su yadda maganar ne ta kai sama ba har ta zai zuwa ta crisis ba to abin yana damu al'umman basa kuma ba sa kuma suna biyayya ga gwamnati suna biyayya ga kowa to shi ne muna kira almakura ba tare da fata lokaci ba ya bada wannan sarauta idan ana so zaman lafiya a gurin ayi kokari a bada wannan sarauta na tunkuci da
shi ko Alhaji Ilyasu Awodi mai magana da yawun kabilar Ibira yace
haka da ake yi din abun ba matsayin ba a gaje Ibira yake ba wani su ba su shi su suke ganin kamar gwamnati ba ta ba su dan gudunar wanda za a so mu sarauta ka mu sarautar na kuma inda suke so a za su ma kasan su gane wannan wurin ma ba gare su bane ba dan da yake kira to nan ne an ji ma tun lokacin gurin Allah da ne kake cece shi a kan sura tana da cikakken nufi a zauna a tabbata an zama lafiya amma ba su zo a ta fashi a parkin garin jiya ba su da yake jinjina kada ba mu nuna wani shi a zai
gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura yayi alƙawarin ziyartar yankin don samun waraka kan rikicin abin jira gani dai shine matakin da gwamnatin jihar Nasarawa za ta dauka wajen daidaita wannan takaddama Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kanshi
kuma da lagaida Zainab Babaji to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka kuma yanzu agun muna cewa karfe 11 da minti kusan 15 na safe ga shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aishiru Lawal na goma da Garba Sabiola da Sile Sile kan maita da kuma ansar tambayar Idi Kallamu Bauchi kan rubutun ajami. To bari mu fara da tambayar su Aishiru kan maita. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da amsar da ya bayar ga irin wannan tambaya da aka taba yi wani lokaci can baya.
To alhamdulillah, maita dai kamar yadda Bahaushe ya dauka wani abu ne wanda yake kamar na sirri ko kuma na wani abu wanda yake boyayye wanda wasu mutane suka kebu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kadai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. To amma maitar sai aka kasa ta kashi kashi. Akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya dauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin kwari kamar su zanzaro da makamantansu wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mai wane ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana yayi ta rashin lafiya a rasa gano me ke damunsa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne yawanci zaka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a bangaren gargajiya kenan. Sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi kungiyoyi na asirrai ta yadda ake amfani da kananan yara ko ayi amfani da mata ko ayi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashi daga cikin rayuwarsa ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar bada minti ko chocolate da dai makamantansu. To duk waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsace-tsace da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da a musulunci ne.
Yawa to shi mai tambayar yana kuma son ya san yadda al'amarin yake a addinin musulunci.
To addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba. Abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka. Shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka. Wasu mutane ne a cikin al'umma Allah yake yi su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun ta dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana akai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi akai ba to yawanci zaka ga abun bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abun zai iya cutuwa. Sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka kebewa cewa su ne mayun ba, a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abun yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba dan haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba daya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani yayi addu'an alkhairi tana yiwa wata kila bai san ko shi yana da irin wannan abun ba wanda in ya gani bai addu'an kware ba abun zai iya cutuwa dan haka shi mai tambaya abinda musulunci yake magana akai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka maida abun tsafi ko kuma shiga wasu kungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a kebe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu kungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayin Allah ne ko da ba mutane ba ne to idan aka yi wannan su ne Bahaushe ke kiransu maye ko kuma mayu to su irin waɗannan matsayinsu daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani akai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainihin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkan su gaba daya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne to ya dauka cewa mayen bai sai kashe shi ba Allah bane ya kashe shi da wannan sai kaga Allah ya kawo shi sauki kuma mayun wato za su yi wani tasiri ba a duk da yake filin namu da tabbatacce ne na tambayoyi amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayin Allah sun tafi wani kauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe 1 na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to yara ne matasa suna hangen wannan wutar da suka yi to shi wannan mai wutar sai yana bin su tarbatsin yana watsewa yana bin wannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karaya ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansa suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda da zaka ji mutum yana gudu gudun tsira to shi ma kai to kaga abun da nake nufin kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya yarda da shi dan haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shike kashi shike rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen Ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne ko wani iri ne shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda basu gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayin Allah har ma su salantar da rayuwarsu
yanzu sai kuma ansar tambayar Idi Kallamu kan Ajami ita ma wannan tambayar mun ansa ta kwanan baya kamar haka Ajami ko ajamiya kalma ce ta Larabci wadda ke nufin bako ko bare ko kuma abinda ko wanda baba Larabe ba sannu a hankali ta samu fadaddiyar ma'ana ta abinda ba cikakken Larabci ko ba Larabe ba dan haka da aka bullo da dabarar amfani da harufan Larabci wajen rubutu a wasu harsunan Afirka musamman ma Hausa da Swahili sai aka sa mu irin wannan tsarin rubutu suna ajami wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun Larabci ba shi dai tsarin rubutun ajami ya samo asali ne bayan isowar addinin Islam a kasashen Afirka hasali ma tun a farkon karni na 15 aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa to sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai daya Wannan matsala ta rashin ka'idar bai daya ta rubutun ajami ta sa sannu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar Turawan mulkin mallaka lokacin da su Turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da harufan Nasara wanda kuma ake kira harufan Latin sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Barka wa gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. To sakonmu na farko a yau cewa muryar Amurka ku bana dama na tayari Maheri da amaryarsa murna daurin auren su da ake gudanarwa yau Asabar a birnin London. Muna fatan za a yi biki lafiya, Allah ya ba da zaman lafiya. Sako daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben, Najeriya. Sai kuma sakon da ya fito daga Shehu Adamu Rajau da ke cewa ƴan kasuwa ku yi wa Allah kar ku ƙara farashin kayayyakin ku, ku bar su yadda suke idan har ba za ku iya ragewa ba, domin masu ƙaramin ƙarfi su ma su samu zarafin sayi a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Duk wanda ya ji kan wani shi ma dai Allah zai ji kansa. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ke cewa muna fatan Allah ya sa rundunar sojojin Najeriya ta samu nasarar kawo shawo kan matsalar zubda jini jama'a da ƴan bindiga ke yi a wasu jihohin Najeriya a matakin da take dauka na kawo ƙarshen kisan jama'a ba wanda waɗanda basu jawa basu gani ba a ƙasar. Sako daga Mansur Babauro na faɗa. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa nasarar da rundunar sojojin Najeriya suka ce sun yi na kawar da wasu ƴan ina da kisan kai al'umma a jihohin Zamfara da Kaduna abin farin ciki ne matuƙa. Muna ƙara yi muku addu'ar Allah ya ba ku nasarar kawar da sauran ƴan ta'addar da suka addabi sauran jihohin Najeriya musamman ma Barna da Yobe. Amin. Sako daga Isuhun Dilafaki. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna jinjina gwamnatin tarayya bisa kaddamar da shirin fara aikin kwanta gora zuwa Yawuri. Muna fatan Allah ya sa a kammala cikin nasarori. Sako daga Babba Haruna Bajoga garkuwar kungiyar Maryar Talaka. Sai kuma sakonmu shi ma sakonmu na gaba cewa Allah ya sa kada ƙuri'ar aikawa da jami'ai na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi don bincike kan laifukan yaƙi zuwa Gaza don tabbatar da zargin da ake wa Isra'ila kan cin zarafin Falastinawa wato a yayin lokacin da suke zanga-zanga ya yi tasiri. Muna fatan jami'ai na musamman za su yi aiki tsakaninsu da Allah. Sako daga Usaina Alhaji Umar Fu'eba Gashiwa. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa ina yi wa al'umman musulmin duniya barka da shigar wata mai albarka na azumi da fatan malamai masu wa'azi za su yi kira ga masu hannu da shuni akan su taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi. Sako daga Sare Sa'idu Daura. To mun gode da waɗanda suka samu damar aiko mana da sakonnin, sai a ci gaba da aikowa. Mu kuma nan mu ci gaba da karantawa. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takeice.
Waɗansu jerin fashe-fashe sun kashe akalla farin kaya 8 suka kuma raunata sama da 40 a gabashin Afghanistan, kamar yadda hukumomin lardin suka shaidawa muryar Amurka. Kakakin lardin Nangarhar da ke gabashi ya shaida muryar Amurka cewa fashe-fashen sun auku ne a Jalalabad da dare a filin wasan cricket lokacin ana cikin wasa. Yace dukan fashe-fashen uku sun auku ne a cikin filin wasan da misalin karfe 11:30 na dare a gogon kasar. Daga cikin waɗanda suka mutu akwai Hayatullah Zahir Kamawal, babban jami'in shirye gasar cin kofin na Ramadan, wani sabon rukunin gasa da aka shirye gudanarwa a lokacin watan azumin Ramadan. Kawo yanzu dai hukumomi ba su tabbatar da irin fashe-fashen ba, sai dai sun ce 'yan sanda suna can suna gudanar da bincike. Babu kuma kungiyar da ta ɗauki alhakin har-haren bom ɗin, sai dai hukumomi suna zaton kungiyar IS ke da alhakin kai harin. An tabbatar da samun waɗansu mutane uku ɗauke da ƙwayar cutar Ebola a Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo bisa ga cewar ministan lafiya na ƙasar.
To madalla. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Boytek da aka fi sani da zanga-zanga. Ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai mun sake dawo da ƙarfe 9:30 na dare a gwan Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 agogon Ghana. Salamu alaikum.